بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a wanda shine daren 16 ga watan Muharram shekarar Hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin watan 10 ga watan July 2025 daga wannan masallaci na gidan marigayi Alhaji Tsoho a nan wato titin gaskiya bayan garejin Baba Kaduna a Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya wanda Sheikh Salih Ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara khulasar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan karatu muna mai take da cewa kusanto da sunna tsakankanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine darasi na 66 a cikin wannan karatu ne albarka insha Allah kafin mu shiga karatun zamu amfani da wannan dama mu yi addu'a mu kuma miƙa ta'aziyya a madadin wannan majalisi namu sakamakon rasuwa da aka yi a jiya wurin irin wannan lokaci da magariba akwai wani babban malamin musulunci shine Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali wanda yake mazaunin kasar Madina ne a jiya Allah ya mishi rasuwa dattijan malami ne mai shekaru kwarai da gaske shekarun shi sun doshi 100 muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sanya shi cikin waɗanda wato za su zama cikin tawagar malamai da suka yi aiki wa addinin musulunci ranar alkiyama kurakuransa kuma Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mana mu da shi gabaki daya akwai wani dattijo shi ma a garin Huntuwa yana daga cikin wato iyayenmu wanda suke kyauta mana zato wanda kuma kuda daga nesa ne suna bibiyar darussan da muke yi Alhaji Saju wanda yake garin Huntuwa shi ma na samu labarin Allah ya mishi rasuwa muna musu addu'a gabaki daya Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya jikamu mu da su gaba daya da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa a cikin kitabu Jam'il Qur'ani wa Fada'ilihi wato tattara alqur'ani da kuma bayani akan falalulun alqur'ani mai girma darasi da muka yi a baya mun yi shi daga nesa saboda ka wata kila wani zai ji an danyi tsallake inda zamu tashi a yanzu shine daga shafi na 205 inda malai yake cewa babu alqurra'u min as-sahaba babun da ke bayani akan su wane ne masana alqur'ani a cikin sahabbai lafazin alqari jami'i shine alqurra'u wa ilmance irin abun da mu da Hausa ake cewa alarama ko da larabcin zamani suka ji an ce hafiz to hafiz a larabci na ilimi ba masanin qur'ani ake cewa hafiz ba masanin hadisi shi ake cewa hafiz masanin alqur'ani sai a ce mashi qari inda yawa ne sai a ce alqurra to yace alqurra'u min as-sahaba su waye fitattun masana alqur'ani a cikin sahabbai Malam yace am masruqin qala bukira inda Abdullahi ibnu Amrin zukira Abdullahi inda Abdullahi ibn Amrin fa qala dhaka rajulun la azalu uhibbuhu ba'da ma sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu istaqri'u alqur'ana min arba'atin min Abdullahi ibn Mas'udin fa bada'a bihi wa Salimin مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا ادري بدا بابي او بمعاذ مسروق ابن الاجدى رضي الله عنه ورحمه الله عليه ina cikin manyan tabi'ai cikin malaman musulunci shine yake cewa zukira inda zukira abdullahi an ambaci abdullahi dan mas'ud inda Abdullahi ibn Amr a gaban wani takwaransa mai sunansa kuma sahabi dan uwansa شيني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي وعن ابن مسعود فأدى أكا أمبتي ابن مسعود أقبان شي ابن عمرو فقال سيب لا يتنع أمرو يتي ذاك رجل واند أكا أمبتا إن ونمتني لا أزال أحبه بانقشي بأنك أو نسع بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ce tunda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istaqri'ul qur'ana min arba'ati ku koyi alqur'ani daga gurin mutane guda hudu min abdullah ibn mas'ud daga gurin dan mas'ud fa bada abihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ambatar sa wa salimin maula abi huzaifa yace da kuma salim bararran bawan nan na gidan abu huzaifa wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab wa mu'adh ibn jabal da mu'adh dan jabal la qala sai mai riwaya yace la adri na manta ban sani ba bada abi ubayyin aw bi mu'adh wa ya fara ambata ubayy ko mu'adh wa aka fara ambata ba zan iya tunawa ba wannan ana nufin wasu daga cikin mashahurai da suka shahara da al'amarin sanin alqur'ani karanta shi da karantar da shi da sauransu amma ba ana nufin wai saura ba san alqur'ani ba ko kuma sauran ba za a ruci alqur'ani daga gare su ba hasali ma idan ka bibiyi isnadojin qur'anin da ake amfani da su a yanzu sai ka ga cewa a cikin waɗannan guda biyu suna da isnadi zuwa gare su sune Ubay dan Ka'ab da Mu'adh dan Jabal amma Ibn Mas'ud bai da isnadin riwaya da za a samu irin wanda muke kafi da ita yanzu saboda haka kamar yadda Imam Nawawi yake cewa yace waɗannan da aka ambata ana nufin ha'ulai aktharu dhabtan li alfadhihi sun fi sauran kiyaye lafazin alqur'ani yace ko kuma saboda wato kuma wa atqan kuma sun fi sauran iyawa li ada'i wajen bada hadda yace aw wa in kana ghayruhum afqaha minhum ko da yake ana iya samun wanda suka fi su fahimtar karatu kamar al-khulafa'u al-arba'a sa'u bakar da umar da usman da ali kaga ba mu ce su anan ba amma kuma sun fodannan tsantsar ilimi haka aisha haka wasu mutane irin su abdullahi dan umar haka irin su ainihin wato abu darda idan za a zo ambace shi anan gaba yace to sannan kuma waɗannan ko kuma a ce saboda sun yi tafarrugi ba su da aiki sai koyan karatun alqur'ani wannan abin da yake nuna mana shine ana koyan ilimi ne daga wanda ya samu sheda a gun masana cewa ya san shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sanin alqur'ani sai ba waɗannan sheda yace a koya a wurin su kaga sun samu sheda zaka sun cancanta a koya a wurin su shine ka'idar ilimi wanda yake da ilimi ya samu sheda daga waɗanda suke da ilimin da halama sun fi shi su ce ya cancanta a koya a gare shi sannan mu ji abin da Ibnu Amr yake cewa yace ina kauna shi tun lokacin da naji annabi yayi wannan magana a kansa yana nuna cewa ashe yana daga cikin tafarkin magabata kaunar ma'abota ilimi ma'abota ilimi abin kauna ne abin mutuntawa ne ba abin wulakantawa bane su ba abin maida su karan bara ne irin yadda mu muka maida masu ilimin cikin yanzu ba ba daidai bane sannan kuma yana nuna mana cewa wato ashe sahabbai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye suna da mufadala tsakan sun san mufadala wato wane yafuwa ne mutane ba iri ɗaya bane ga baki ɗayan su hatta annabawa Allah ya ce faddalla ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah annabawa ma suna da zaci ne tsakankanin junan su to haka sauran mutane haka malamai haka kowa da haka anan din ma da aka ambata jeranta su da aka yi jerantawar ta zo ne in order of preference cewa daga wani sai wani daga wani sai wani kaga yace fa bada'a bihi ya fara Ibn Mas'ud sannan kuma karshe yace ya manta wa aka fara ambato kafin wani tsakanin Ubay da Mu'adh dan Jabal babu laifi mu ce to wai su waye waɗannan mutane wane ne Ibn Mas'ud wane ne Salim maula Abi Huzaifa wane ne Ubay dan Ka'ab wai Mu'adh dan Jabal a ta takeice babu laifi mu ambaci wani abu game da su Abdullahi dan Mas'ud sunan shi Abdullah ibn Mas'ud
ibnu Ghafil ibnu Habib al-Hudhali wanda yake halifu bani Zuhra. Akwai Larabawa mutanen Qurayshawa banu Zuhra wanda yake da muhalafa, wato dangin sa na banu Hudhayl suna da alƙawari na taimakekeniya tsakankaninsu da waɗannan. Yana daga cikin limamai masana addinin musulunci a cikin sahabbai, wanda yake cewa imamun faqihun qari'un, wato limami ne cikin masana, masanin fiqihu ne kuma makarancin alqur'ani ne, sannan yana cikin badariyawa, wato sahabbai da suka je yakin Badar, sannan yana cikin na farko-farkon musulunta, har ma yana cewa yana tsammanin shine na shida a cikin da suka musulunta. Yace sun zo Ka'aba za su yi ibada yadda aka saba ta jahiliya, sai su ga wani mutum ya shigo ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffantawa mai kyau. Yace mutumin na tare da wani ɗan yaro dake bin sa da wata mata ta sitirce kanta ta sus jikinta, da yazo ya taba rukunul yamani inda ake fara abin nan din da ake fara dawafi, ya yi dawafi sannan yazo ya yi sallah, ya kabbarta ya yi sallah, suna ta kallon shi suna mamaki ba su taba ganin sallah ba sai ranar. Da ya gama ya fita, sai kai Ibnu Mas'udin kace sai na tambayi Abbas, nace Abbas wannan kuma wani irin sabon addini ne aka kawo garin nan? Yace ku lalle ku kun ga sabon addini, wannan da ka gani dan gidan dan uwana ne, shine wani wanda ka gani tare da shi Khadija ce matarsa, wannan ɗayan kuma Aliyu ne. Yace duk garin nan ba wanda yake wannan addinin sai su uku, a lokacin su uku ne kawai, a lokacin shi kuma ya je musulunta. Haka yazo a cikin tarihinsa. Saboda yana cewa yana cikin first six mutane da suka fara yin musulunci, ta yi kafin ya isa wasu biyu su musulunta kenan. Ha Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a ya laƙana mai ya ce maka in ya ce mishi innaka ghulaymun muallamun, lalle kai wani ɗan ƙaramin yaro ne wanda ake za a yi maka baiwa ta ilimi. Ya kasance an ce ya je duka hijirar nan guda biyu, Habasha da ta Madina, kuma yana da ilimi mai yawa da mutunci mai yawa a cikin tarihi. Hadisan shi a cikin Bukhari da Muslim guda 64, a cikin Bukhari kawai akwai 21 wanda Bukhari ya kaddace da ruwayarsu, sannan akwai 35 wanda Muslim ya ruwaito. Mutum ne ramanne gajere wanda wata rana ya taba hawa bishiya sai har aka ga ƙaurinsa kamar kara, ana ta masa dariya mutane. Nabi yake cewa kuna ma waɗannan siraran ƙafafun nashi dariya, na rantse muku da Allah idan aka sa su a ma'auni sun fi girman dutsen da ke kallon garin nan nauyi. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi bishara cewa shi ne zai kashe Abu Jahal, kuma haka ya faru a cikin tarihin yakin Badar. Ya kasance mutum ne wanda yake yana cikin ahlus sufa, yana cikin talakawa farkon al'amari, ba shi da wadata, ba shi da wurin kwana, ba shi da komai, domin talaka ne ɗan talaka. Amma daga baya ya samu wadata, kuma har ma ya yi ƙiba, don shekarar da ya rasu da ya zo Madina an ga ya yi ƙiba ma har ya yi tumbi. Ya rasu a shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'udin ya saurari karatun sura kamar guda 70 baki da baki shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato manzo Allah ne malamin sa da ya lakkara mai wannan sura kamar kace kusan rabin alqur'ani ke. Bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Umar, sayyidina Umar ya aika wa da mutanen Kufa yace zan muku wani alheri ni na hakura da shi, ina da tsananin bukata Ibn Mas'udin a Madina amma zan ba ku shi da zai kawo muku karatu. Saboda haka ya je kasar Kufa ya zauna wajen shekara 10-12 yana babu aikin da yake banda koyar da Qur'ani da hadisi da fatawa da sauransu. Da haka ba ga cewa da Qur'anin da aka koya a kasar Kufa da fiqihun da ya wayi gari ya zama mazhabin Abu Hanifa, duka galibi ilimin Ibn Mas'udin ne da shi da ainihin wato Ubay ibn Ka'ab. A shekara ta 32 bayan hijira ya dawo Madina da nufin ya zo ziyara, kuma rashin lafiya ta kama shi, Allah ya mishi rasuwa, yana nan a kasar Madina nan ne kabarinsa a cikin wato Baqi'a inda yake rufe bayan Allah din nan jikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarce shi ya ce zo ka karanta mu alqur'ani. manzo Allah ya zo ne ya sanar karatun sa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya karanta suratu An-Nisa'i ne karatu mai yawa har sai da yabo kan fadan Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wazina bika ala haula'i shahida sai annabi ya ce mishi hasbuk hasbuk ya isaka ya isaka yace na daga ido na fa idza aynahu tazrafani sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye a gona ya ishe shi falala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoron karatun sa kuma yana istisanin karatun sa wannan daga cikin game da Ibn Mas'ud Salim Maula Abi Hudzaifa shi ma wannan wani badari ne cikin badariyawa cikin as-sabiqun al-awwal asalin sunan shi Salim ibn Mughaffal matar Abu Hudzaifa dinnan al-Ansari mai suna Suwayba bintu Ya'ar ita ce ta yanta shi amma sai aka fi sanin shi da Maula Abi Hudzaifa din so Laraba sa da ta al'ada ba sa son a dinga ambaton koda sunan matarsu ya daga cikin sahihul Qur'ani inda zo ambaton mace ba a fadin sunanta in ban da Maryam ita kuma saboda baba Larabiya bace an ambace ta dan wasu dalilai amma duk inda kaji an ce qarsami Allahu qaulallati wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuban aw irada falamma qada zaidu minha watara da an san kowace ce matar ko inta tuba ila Allah da an san waɗannan matan an kwani bai ambace su ba shi a ɗan Balarabe ba a sanin sunan matan shi ma shi a gun shi ka shiga hakkin sa saboda tsabaki shi Balarabe in ka da Balarabe aboki ka san wannan ba a ci mishi ya iyali shi ran ka da iyali na yadda mu dinnan kowa za a ce ya iyali an go ka sha mai ko kuma a ji cikin gidan mutum a zauna a ci abinci za ya ci abinci amma ba za ka gama ta shi ba mu kuma ga matan da ta kawo muka abinci ma da sauransu ko to kowa da al'adarsu saboda haka sai ake cewa Maula Abi Hudzaifa me kuma dinga cewa Maula Suwayba sai da sunanta a bakin kowa to wannan ba mutuncin ta bane a matsayin ta nan mata aure Allah ya kyauta na mara su ga yadda ake mu yanzu mata aure ne akan Facebook suna tara gaita mana saboda iya Qur'anin sa lokacin da aka fara yin hijira kafin isowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tare a Quba da muhajirai da ansaru da suka zo suna tarbar su duka shine limami a wannan mukhayyam mu a wannan zangon da ake yada zango Salim Maula Abi Hudzaifa shine limamin da yake limancin yau da kullun kafin isowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya ci karatun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala mithlaka fi ummati na gode wa Allah da ya sanya a cikin al'ummata akwai irin ka ne dadin karatu irin haka da Nabi ji karatun shi tunda shi mutumin Madina ne da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji irin karatun da yake tun kafin Annabi ya iso shi kuma karatun ya iya agun waɗanda suka fara koyarwa su Ammar dan Yasir kenan ko sai Annabi ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala mithlaka fi ummati na gode wa Allah da ya sa a cikin al'ummarka akwai mata akwai gogaggen makarantar alqur'ani irin ka yayi shahada a yawmul yamama a yakin ahlur ridda zamanin sayyidina Abubakar shekara ta 11 bayan hijira kenan a lokacin da aka yi yaki musulmai suka sha wahala a hannun waɗannan ƴan ridda jama'an Musailamatul Kazzab har an ruga da gudu ya dawo ya ce ma haka za ku na naf'alu ayyama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai tona rami zuba ya zuba kafin shi a ce kawai ya tsaya da tuta ya tsaya da tushe ta kofin shi sai dai ka zo ka tarar da shi a wajen ko ya kashe ka ko ka kashe haka yi ta wannan ɗauki ba daɗin har suka kwantar da shi da mai gidan nashi Abu Hudzaifa duka a rana ɗaya suka yi istishari ko da aka zo an tarar da gawawwakinsu suna kwance kan kusa da juna kamar su rike hannun junansu kansu kusa da juna kafafunsu na wari a lokacin da aka tarar da su sun yi shahada Allah ya kara musu yarda na uku shine Ubayy dan Ka'ab sunan shi Ubayy ibn Ka'ab ibn Qais ibn Ubayd al-Ansari shi ma ba Ansari ana mishi alkunya da Abu Munzir ana mishi take da Sayyidul Qurra jagoran makaranta alqur'ani asalin shi dan kabilar Banu Najjar kuma shi ma badari ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaunar da shi ya karanta qur'ani annabi da saurare wato annabi ya karanta shi saurare annabi karatu yaji annabi karatun shi mahaddacin alqur'ani ne masanin ilimi ne mai albarka wanda ainihin wato ko mai aiki da ilimin sa shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi inna allaha amarani an aqra'a alayka alqur'ana shi kai ubayi zo nan Allah ya ce in karanta ma qur'ani kaji sai yace wasammani kuma yanzu Allah ya kira sunana nabi ya ce mishi na'am kwarai kuwa sai kai fushi da kuka masu wanda ya ba su labarin suka ce yaya kaji wani irin dadi kaji ce wa dadi abu zai siffanta ba sai ina zai siffanta wannan dadin ai yafi karfin a siffanta wannan dadin da yake sai a ce Allah ya san da zamanka ai ya ce a zo a karanta ma alqur'ani haka akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar shi yake ce mishi ayyu ayatin min kitabillahi a'zam wata aya ce a cikin littafin Allah mafi girma sai ce ayatul kursi sai annabi ya da kai a kirji ce li yahnaka al-ilm wato kuma yana ce mishi alherin Allah ya kai gare ka congratulations sai dai kana da ilimi wato ya bada amsa cikakkiya amsa take kuma daidai akwai hadisi da yawa da suke nuna falalarsa daga ciki akwai ha'ilaya wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai Allah ya mutar da shi wata aya da ya iya tuna ta bayan ruku da ya kidan da sallah sai Annabi ya ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ubayyu sai aka ce yace hal sallama ana ubayyu wai ubayyu yayi sallah da muku aka ce kwarai ga yacan asau Annabi ya ce mishi ya kana jin zan yi kuskure ba za ka tada ni ba sai manzo Allah wane ne inta da kai ana dauka an goge ayan ne wato duk nan maka irin matsayinsa a cikin ilimi da tumbatsa a ce duk a cikin taron sahabbai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi kowa ya tambaye shi ko ya iya tuna aya basi shi shi yasa lokacin da Umar ya dawo da sunnar wato sallar ashar sallar tahajjudi a azumi Ubayy dan Ka'ab shi ya saka limami ya saka wa mata limami daban shine Abu Darda amma maza limamin sa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ubayy dan Ka'ab kuma ya kasance raka'a 20 yake raka'a 20 ku zo nan gaba ko sabai ban tabbashi in kani sai na daga cikin abubuwan da mutane suka zurfafa wajen kuskurantar da ƴan uwansu ahlus sunna alal ba kuskure ba cewa duk wanda yayi sallah 20 ta wuce 11 yayi kuskure ba kuskure bane ba kuskure bane daidai ne kana iya yin 20 kana yin abin da yafi haka saboda mene saboda sabai sun yi wani lokaci muna samun contradiction muna cewa muna so mu dinga fassara nasoshi da fassara sabai sai kuma dokan fassara sabai kuma sai mu watsi da ita sai mu ce za mu buddo waran nasi shi kadai kamar ka ce su sabban ba su fahimci nasin ba ko ba su san da shi ba da an samu inkari daga wurin sabai da sai a ce eh an samu inkari amma ba samu inkari ba raka'a 20 yake musu da haka babu laifi in mun ga za mu raka'a 20 babu laifi idan mun ga za mu 11 babu laifi idan mun ga za mu 15 duk wannan ya halasta fil amri sa wannan bawan Allah ya da hadisi wajen guda 60 da wani abu rasuwarsa ya rasu da wuri ya rasu shekara ta 22 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sayyidina Umar dan Khattab daga cikin falalar wancan Abu Huzaifa wani abu da na tuna yanzu shine lokacin da Umar zai rasu bayan an ji mai rauni din nan akwai ta riwaya da ta zo a cikin Musnad ash-Shafi'i na al-Imam Abu Qasim al-Tabarani da kuma littafin wato Tabaqatul Qurra na Az-Zahabi cewa Umar aka ce wa zaka sa halifa yace na sa mutane shida su zaba a tsakan kawunansu yace amma mutum biyu inda suna raye da su zan ba ɗayan cikinsu Abu Ubaida wannan shi ne abin da ya shahara Abu Ubaida yace ko kuma Salim Maula Abi Huzaifa Zabi yake cewa in wannan hadisin ya wannan isfa'is ya inganta yana nuna girman sha'anin wannan bawan Allah da kuma tayyu kenan Umar yana ganin halascin yin halifa koda ba ba Quraishi bane wannan kuma ta masala ce daban wallahu a'lam sai ko Mu'azu dan Jabal da aka ambata Mu'azu dan Jabal wato wannan shine shugaban malaman lahira kenan shine taken shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira Mu'adh shine jagoran malamai za su ci aljanna yana gaba da su an kamar ka wurga tsakuwa sunan shi Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus shi ma ansari ne ana mishi alkunya da Abu Abdurrahman dan kabila Khazraj ne mahaifiyarsa ita ma ta musulunta sunanta Hind bint Sahal yana daga cikin wanda suka je Badar lokacin da ya je Badar shekarar sa 20 Mu'adh dan Jabal ya rasu da wurwuri ya rasu shekara sa 32 ko makamancin haka daga cikin manaƙib din sa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Mu'adh inni uhibbuka ni ina son ka yace wa ana uhibbuka ya rasulullah ce wallahi manzo Allah ni ma ina son ka ka ji irin falala da Allah ya bashi sannan yana daga cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rada su tura su je su wakilce shi hasali ko san da manzo Allah ya rasu shi baya Madina an tura shi wani assignment a ƙasar Yemen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya fita tare da shi shi yana kan abin hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa babu takalmi yana raka shi yace in sauka mana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kai zaman ka da suka ya raka shi suka wuce sai yace masa wataƙila in ka dawo ba ka tarar da ni ba sai dai a ce maka ga minbarina ga masallaci na ga kuma kabarina wato Annabi ya ba mishi bisharar cewa wannan bankwana suke ta duniya ba ga baki daya wabi ya mutu ne a cikin ta'unu amwas wata annoba da aka zaman sayyidina Umar din a cikin jerusu rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu Umar yakan ce ainihin wato inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi sai a gyara ne a ce inna ibrahima ne sai kare cewa inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi wato yana tamassuli da aya yana sane yake fadan haka shi sa ran da ya mutu sai yake cewa mata sayyidun min sadatil islam wani jagora cikin jagorar musulunci ya rasu Mu'adh dan Jabal babban malami ne cikin malaman musulunci wanda kuma babban sahabi ne cikin sahabbai amma mutuwa ta masa gaggawa ya rasu zamanin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu a lokacin da ainihin wato ake yin wannan annoba sa'ad da ya rasu shekarar sa 33 ko na makamancin haka Allah ya kara masa yadda Allah ya gafarta masa karatun namu ya zama citation ko daga kusan rabin awa ya tafi ko kuma wannan muna takaitawa ne dan ko ne aka biye mai sai ai awa biyu ana tarihi Allah ya kara musu yadda to kaji waɗannan sune malamai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai karatun alqur'ani a wurin su a zamanin rayuwarsa Allah ya kara musu yadda Allah ya kara Annabi daraja akwai saura shine gashi nan yace wa an qatada an Anas radhiyallahu anhu jama'a alqur'ana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atu wasu mutane guda hudu ne kadai suka tattara alqur'ani wato suka zama mahaddata cikakku a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Anas yana fadan abin da ya sani ne dan gashi mun ji wasu kuma zamu ji wasu yanzu anan babu su a cikin can da gaske yace kulluhum min al-ansar dukkanin su ansarawa Ubay wa Mu'adh ibn Jabal wa Abu Zaid wa Zaid ibn Thabit dukkanin ansarawa ne kultu li Anas sai ni katada nace man Abu Zaidin waye kuma Abu Zaidin wato yaji sunan wanda bai saba ji ba qala ahadu umumati yace wani dan uwan mahaifina ne to na ba da mu lura anan jama'a in waɗannan sunayen da muke ji wasu su ko mu da muke zuwa muna sauraron karatu ko muke zuwa islamiyya ban ma san su wato ba sa cikin mutane irin wanda suka shahara aka san sai kamar Salim Mola Abu Huzaifa wanda kila kaje baka san shi ba kamar wannan Abu Zaid al-Ansari dan uwan mahaifin Anas wata kila baka san shi ba ko da dai ka san Mu'adh ko ka san Ubay ko san Ibn Mas'ud amma ba sa cikin irin mashahurai din nan na sahun farko cikin sahabbai ga su da tarin ilimi dan ka gane cewa shi ilimi ba a auna shi da shahara wato da a ce mutum an ji labarin shi a ko ina yana da followers duk inda yaje ana taruwa ana cika wannan kadai bai nuna cewa yana da ilimi in akwai ilimin akwai shi in babu shi wannan ba alama ilimi bace saboda kaga yanzu gashi wani Abu Zaid amma sai da Qatada ibnu Diyama yace wa man Abu Zaid bai ma san shi ba kuma tabi'i ne yana karatu a gun sahabbai amma bai san shi ba sai kuma Zaid ibn Thabit wanda shi ma ɗaya daga cikin manyan malamai cikin sahabbai mutanen garin Madina, wanda yake rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, kuma a wahayin Qur'ani da aka yi na ƙarshe al-ard al-akhira, zamu zo kanta wato muraja'a ta ƙarshe da sayyidina Jibril wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wanda ya rubuta kafa wannan muraja'a shine zai dan sabit Allah ya tuna mai magana kan cewa shine shugaban committee editing the compilation na al-Qur'ani wanda sayyidina Usmana radiyallahu anhu ya nada. Waɗannan kuma zamu ga cewa daukacin su matasa ne, sanda aka fara musulunci ba su da shekaru masu yawa, a ji dan shekara 20, dan shekara 23, dan shekara 25, duk galibi ba sa wuce waɗannan shekaru. Dan ka gane muhimmancin shekarun ƙuruciya wajen productivity, wajen gina rayuwa, wadata biyo baya. Wannan bai nufin in kai shekaru ka kai 50, 60, ba za ka yi wani abu, za ka amfani rayuwarka ba za ka yi, amma dai za ka ga chances ɗin cewa ka samu abin da ake bukata cikakke ko pass mark yana da karanci. Yanzu ko a jami'an university za ka ga matasa samari sun fi kawo wuta a karatun, idan ko su dattawa ɗaya biyu uku ko wata mata ta riga ta yi aure, amma wani wata musiba ta kawo ta karatun boko, za ka ga sai dai hakuri kawai. Sai dai hakuri daga sata ta ku ne yara ci ta ƙara zuga ku. Saboda shi matashi akwai ƙarfin jiki, akwai ƙarfin ƙwaƙwalwa, akwai ma kuma wato wauta da take ba shi dama ya shiga cikin wasu mugamarat, sannan akwai kuma isasshen lokaci da yi, bai da mata, bai da ɗa, bai da wata damuwa, ko bai da sana'a ma bai damu ba. In ba dai yanzu da mutane suka zama kowa kuɗi yake nema, ba da matasa ba sa sana'a, sai lokaci ya yi, a to sai ya fara nema aure ko. Saboda haka wannan yana nuna mana cewa mu yi istiglalin lokacin samartaka don mu mori rayuwarmu ta gaba. Allah ya ji kamar albani namu ya da wani darasa, na san dukkan sun darasa nan nashi, matasa abokan aiki, idan kana yawan sauraron wannan darasin zaka ji ƙarin motivation akan yadda za ka ci moriyar rayuwarka ta zamanin ƙuruciya. A koyi addinin musulunci, a koyi karatun zamani gwargwadon hali, gwargwadon bukata, sannan ka koyi sana'a, sannan kuma ka shirya wa rayuwarka ta gaba don abin da zai biyo baya lokacin da girma zai same ka, lokacin da zaka zama magidanci, lokacin da ainihin wato zaka zama akwai na ƙasa da kai. Shi wannan lokaci da muke gani jama'a, yanda ka san kamar yadda ake sa katin nefa ne yanzu ko katin waya, idan ka sa katin nefa ko katin waya lambobin suna nan iya adadin abin da kake da shi na unit, kuma dole ƙasa kawai yake tafiya, babu yadda za a yi ya koma sama. Sannan yana kawo ƙarshe ya ba su ɗauke maka wuta, ko ka ji kawai kana cikin kira kawai ya tsinke, saboda an kawo ƙarshe. To haka rayuwa take, duk ranar da ta wuce ta tafi kenan. Idan ka ci moriyarta fa biha wa ni'mat, idan baka ci moriyarta ba kai asararta. Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira. Malam ya sake cewa fi riwayat al-Bukhari qala mata annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yajma' al-Qur'ana ghayru arba'ati. Ana sike cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu wanda suka hada al-Qur'ani a lokacin mutum hudu ne kawai, Abu Darda'i kaje a sake ambata wani. Inda muna da Ibn Mas'ud, Salim, Ubayyu, Mu'adhu, Abu Zaidin, Zaid dan Sabit, shi da kenan ko. Yanzu ga wani Abu Darda'i, shi ma masanin al-Qur'ani ne, shi kuma shi ne tafi kasar Sham ya ta karantarwa. Wa Mu'adhu bin Jabal kaga reputation ne, Zaid bin Sabit kaga reputation ne, Abu Zaidin kaga reputation ne, da aka yanzu muna da mutum bakwai waɗannan take sa cikin mashahuran masana al-Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai ya ce wa nahnu warithnahu, inji ana sai ya ce mu kuma mun gaji wannan karatun ne a gun wannan babban namu wato Abu Zaidin. Wa Anas ibn Malik qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubayy, nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ubayy, inna Allah amarani an aqra alayka, shi abin da muka ishara da shi, Allah ya umarce ni dan na karanta maka fadin sa, lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab sutul bayyina. Qala wa sammani, yace Allah ya kira sunana ya ayyana ni. Qala na'am, baki sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa, fa baka, sai Ubayy ya kama kuka. Wannan kuma ila yau daga samun zamu cire a cikin wannan karatun azumati, shine a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karancin wanda za a kira da suna qurra'u inda kaga a talalibowa kadan kadan to yana daga cikin abin da kuma zai fara karshen duniya kamar da sai suka nuna shine za a samu yawan makaranta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin riwaya ibnu mas'ud da yake tafi inganci a matsayin mawqufiya a mata da hukumar rafi cewa za a zo wani zamani wanda za a saukaka wahalar iya alqur'ani da iya alqur'ani yana da yawa yana da wahala karatun allo da ake da sai ka shekara nawa ka wuce wal fajr ma ana ta dukan ka duk jikin ka yaji kamar barawo yau malami ya dake ka gobe gardi ya dake ka amma sai kaga cikin sauki har da ma wanda ake yanzu intensive shekara daya wata takwas dabaru a kunda ma daga ɗakin ka ma da app ake da sai kaga an da ce kuma su ne ke cewa za a yi wani zamani wanda Qur'ani zai yi sauki ya ce hata ya qara'ul kabiru har kaga dattijo ko dattijuwa wal ajuzu da tsohuwa sai ne Qur'ani haka za a ta yada su a social media ana ta celebrating wal mar'atu haka nan mace mata yanzu suka ce Qur'ani daga mai ai sun fi ma maza ko duk da ta danyi wani auren ta bai lasting ba aka sike ta shiga islamiya ko ga ta yi hadda abunta haka da mata aure da budurwa da bazawara kowa ta iya haka annabi ce haka yace wa shekul kabiru wal mar'atu was sabiyu da dan yaro kaga yaro kankani ya da tsara Qur'ani har ai ta mamaki yaushe ma ya koya yaro dan shekara 7 dan shekara 9 dan soyayya nan sai ya ce ya da tsara Qur'ani ya ta mamaki yaushe ya iya kana ganin shi laiwa kamar wani miskin ya iya ga sanan iri daban-daban kaga yaro karami dan shekara 5 7 da izu 30 kana cikin mamaki ga mamaki kafin azumi bada sai ka dace ya hada kawai sai kaga kuma sallah ashin a ce shine limani kai kaga yaron nan to duk cikin alamun tashin alkiyama za su dinga annabi ce za su dinga jajjera lafazin kamar da ake jajjera bulon ana gini komai lafazi da ikhfa'i da idgami da gunna da wane ne duk sun iya amma kuma za a karancin masana fuqaha karanci wanda za su karantar da addini a fahimta da kuma karancin aiki da karatu kamar da muke gani wani ma da ake ce mishi alaran ma an kaga irin tabar gazar da yake yi kare ba dai cewa tun daga magana bakin shi da mu'amalar sa to kuma alaran ma nan da yake jan baki har ila yau da za a zo ran da malamin ya mutu a ce to alaran ma zo kamar tafsiri bai tafsiri ba kuma kullun da shi yake shekara wajen 20 ana yi da shi sai malamin ya mutu ko ba zai iya muku ba amma duk ayyuka malamin ya dauko shi ne cika ta saboda shi bai iya ilimi ba ai ta cige wanda ka tara karanta da alqur'anin karantawa ta fahimta a rasa amma masu karantar da matanin baki to ga sanan bila adadin amma da a zamanin farko babu wannan yawa saboda su ba damuwar su karshen sura ba damuwar su fahimta da aiki da abin da suka karanta Allah ka tsare malam yace babul arba al akhira babin da ke bayani akan tarihin wannan karatu na karshe da jibrila alayhi salam yazo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an abi huraira ta qala kana ya'ridu ala nabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana kulla amin marra jibril alayhi salam ya kasance yana zuwa duk shekara a cikin watan ramadana ya karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu annabi ya karanta alayhi sallallahu alaihi wasallam iya abinda aka saukatar daga farko musulunci zuwa wannan lokaci ya karanta ga baki daya sai kuma annabi ya maimaita masa wato kuma daga ga malami da dalibi su lai yace fa'arada alaihi marratayn fil amal ladhi qubida fihi a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to sai aka yi mishi sau biyu to nan mu lura da kyau shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai azumi ba shekarar domin ya rasu a wani wata rabiul awwal shekara 11 bayan hijira ko mun gane to kiya kenan yana nufin ramadanan da ya wuce domin yanzu ba muna cikin almuharram ba ko sai ka ji kana cewa a wannan shekara ramadanan da muka yi wannan shekara ai da kana ganin kamar ita ce shekara to shine irin wannan tabirin ne domin ai a cewa almuharram farkon shekara ne wani abu ne da daga baya ne aka yi tafaki akan shi saboda haka karkaje wani ya rikita ka cewa a to wannan hadisi akwai contradiction a yana nufin azumin da yayi na ƙarshe azumin da ya yi a cikin shekara ta 10 ta hijira wanda da bayan azumin ya je aikin haji ya dawo bayan aikin hajin da wata uku ya rasu ai aikin haji a cikin dhulhijja al-muharram safar rabi'ul awwal sha biyu ta rasu to wannan azumin na kafin shi shine fil amil ladhi qubida alayhi fa'arad alim al-tinsil amil ladhi qubida fihi wa kana ya'takibu kullu amin asharan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko shekara yana yin itikafi na kwana 10 wato kwana ki 10 karshen ramadana fa atakafa 20 fil amil ladhi qubida fihi a wannan shekara ay itikafin shi na karshe kuma da muka yi wannan bayani to sai da mana cewa yayi wato azumin shi na karshe yayi itikafi na kwanaki 20 tun daga 10 ga watan ramadana ya koma masallaci na itikafi wa an ibnu abbasin qala ibnu abbasin yace ayyul qira'ataini kanat khay akhiran qira'atu abdullahi aw qira'atu zaidin wata qira'ati ta karshe shin ta abdullahi dan mas'ud ko ta zaid ibn thabit qala sai muka ce kulna qira'atu zaidin muka ce eh ta zaid domin shine ya kwafe ta karshen da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال لا شي سن با هكا بني الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران على جبريل كل عام مره ابين ده يسا تا عبد الله تا زيد تا زما يتشي متمدا saboda duk shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da qur'ani a gaban jibril su daya falamma kana fil am alladhi qubida fihi aradahu alaihi maratayn yayin da shekara tayi ainihin wato da aka anshirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar su biyu wa kanat akhir alqira'ati qira'atu abdullahi shi ne kuma iya sani na wannan karatu na karshe shine irin Abdullahi dan Mas'ud wannan shine ra'ayin Ibnu Abbas radiyallahu anhu wa an samura ibnu jundub qala urida alqur'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arabatin an karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani karantawa sau daya sau biyu sau uku sau da yawa fa yaquluna sai kuma kaji suna cewa inna qira'atana hadhihi hiya al-ardatu al-akhira suna cewa wannan karatun namu shine na karshe wato kowa yana so ya ga cewa nashin shine mu'tamad wa an Anas bin Malik qala kana jibrilu ya aridul qur'ana ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amin marratan fi ramadan sayyidina nabi alaihi salam ya kasance kowace shekara yana gabatarwa da nabi sallallahu alaihi wasallam katan alqur'ani sau daya falamma kana al'amu alladhi qubida fihi aradahu marrataini shekarar da aka ainihin wato karbar ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka gabatar masa da alqur'anin sau biyu duk wannan ya tabbatar mana da abin da ya ambata tun farko cewa wato alqur'anin nan ga tsarin da aka baka saukar da shi kullun ana saukawa yana taruwa to idan ramadana yayi sai a dakata in ba wani abu na dole ba to sai ai ta biya na baya ai ta muraja wannan kuma ya daga cikin salan hadda da rike alqur'ani na magabata shi idan ramadana za a yawaita karanta shi da mudarasarsa da tilawarsa da karanta shi a sallah da musaffarsa da sauransu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi da malamin sa Jibril alaihi salam sannan a shekarar karshe sai aka yi so biyu wannan yana nuna kenan idan kaga ka fara shekaru da manyanta da su ba rage tilawa zakai ba karawa zakai saboda yanzu an ta tushriku ala akhir alhayat kana fuskantar karshen rayuwa kuma kana nuna ka kara fuskantar shiri dangamuwa da Allah ubangijinka sura ka alar musan wannan sai malai ka da cewa babu wuqu'in nasakh fil qur'an babun da ke tabbatar da cewa an samu annasakh wato wani hukunci yazo sai kuma a sauka da wani hukunci sai a tada wancan a cikin alqur'ani akwai haka an umar radiyallahu anhu qala aqra'una ubayyun wanda yafi kowa a cikin mu iya karatun alqur'ani sanin alqur'ani babu kaman ubayyun wa aqbana aliyun wanda yafi kowa a cikin musulmin alƙalanci aliyu wa inna lanada'u min qawli ubayy a wata riwaya yace wanda yake son koyon qur'ani yaje gun ubayy wanda yake so ya koyi wato fiqh ya je gun Aliyu ko Ibn Mas'ud yace wanda kuma yake da matsalar kuɗi to yazo gurina ni Umar ni kuma ni ne halifa ne wakilin kuɗi yace ina la da ummin qauli ubayyin yace amma fa duk da haka muna jin wata magana ta ubayyin sai matsalar ke ta wa zaka anna ubayyin yaqulu saboda shi ubayyin yakan ce la adau shay'an sami'tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni duk abin da zira ga baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba na barin shi wato shi a cikin qur'anin shi akwai nasikhi akwai mansukhi amma yake bar mansukhi saboda su kuma sa da fiqh da sun san wannan abinda ubu yake karantawa an daina karanta shi yanzu a cikin alqur'ani an soke shi jibril da ya kawo shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yanzu ban da shi amma shi ubu yana nan akan haka cewa sai ya ci gaba da karantawa yace to don haka muna barin karatun ubu duk da yafi mai ilimin alqur'ani وقد قال الله تعالى ومن كو الله يأتي ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أم مثلها أم مثلها فقال يا كما وجد آية كما القرآن في سورة البقرة الله يأتي ما نسخ بابا عبد الله مكي بوجي ومن آية لو تآية أو ننسها كم من تدك كراتنت نأتي بخير منها لا مكومك في الخير أو مثلها كو إرن توجم الخير وأنذر دقذر لهم هبيش قال يأتي قال لي أبي بن كعب أبي يكتشي مني وكأين تقرأ سورة الأحزاب يأتي آية نوري تيني وشكي كانت سورة الأحزاب تيني وشكي كانت أو كأين تعدها كوكما نوري لساب آيو ين أحزاب أو جنك قال قلت زر يأتي سينتي ثلاثا وثلاثين وسبعين آية awurina suratul ahzabi ya yi annabiyu wato tana da aya ne 73 fa qala qatu tun farko haka take laqad ra'aituha yace wallahi ni na san san da suratul ahzabi wa innaha la tu'adilu al-baqarata wa innaha la tu'adilu suratul baqara yawanta yake yawan suratul baqara aya 276 ko domin dukkanin su surori ne madaniya masu magana akan kunce kunce yace wala kad qara'ana fiha kuma musu ubayyu a cikin suratul ahzab muna karanta fadin Allah ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan min Allahi wallahu alimun hakim tsoho da tsohuwa idan suka yi zina ku jefe su har su mutu sakamako daga Allah ubangiji masani mai hikima yace wannan ayar tana cikin suratu al-ahzab wannan riwayar al-imam an-nasa'i rututa kuma riwaya ce take da'ifiya domin asalin hadisin yana cikin sahih bukhari wanda bai zo da wannan karin ash-shaykhu wash-shaykhatu din ba daga riwayan kudi imam malik ko yunus ibn ubaidin ko ma'mar ibn rashid ko salih ibn abi kaisan ibn kaisan wadannan duka sarwayto shi to sai sufyan shi sai rawayto sai kara da wannan karin sai da makarin wahani ne daga sufyan kamar da nasai shi kashi kin nunawa san daga lafazin bai kama da irin lafazin alqur'ani mai dadin nan ba kuma ba mutawatiri bane balatna ce a karba a wata riwaya bai cewa da aka sokar da wannan ayar sayyidina umar ya ji ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah yanzu an ce ash-shaykhu wash-shaykhatu tsoho da tsohuwa to tsoho in bai taba aure ba fa ga wannan ma ya saba wannan ma akwai nakara sabai ba sa challenging alqur'ani haka idan muke challenging alqur'ani da hadisi da wanda bai mana ba mace wani yadda ba ba ka yanzu mutane da suke yi ba to sabai ba sa yin wannan inna wa kana qawlul mu'mina idza du'a ilallahi wa rasulihi qul sami'na wa ata'na wa wa idza ma'uzil suratun faminhum yawma yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana amal ladina amanu fa zadatuhum imanan bun ya sabshuru su da sinji gaskata zai go wala mara mu azaba qalu ma hada ma adallahu rasul wa rasulu wa zadahum wa sadaqa allahu rasulu wa zadahum imanan wa taslima to su wannan shine aqidar su duk abinda Allah ya faɗa annabi ya faɗa alal aini war ra'asi ba sa karyatawa mutane yanzu sune suke ganin sa da hikima sa da dabara sa da ta cewa da haka suke zabi san ka suke dauki ɗai ɗai wa'ayoyi da hadisi sai da abin da suka dama abin da suka dama ba su ce ba sai da ba Allah ya tsare mu daga bata da halaka waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa ne akwai wacin a cikin alqur'ani akwai annasikh wal mansukh nasikh wal mansukh shine abin da aka soke da wanda ya soke shi suna da nau'i kala daban-daban akwai wanda an soke tilawarsa amma hukuncinsa yana nan shine kamar wannan maganan الشيخ والشيخة تنو أقول أن سوك حكم تنسى أما تلاوة تنال كما ما قلنا تواعي دم تتاعي المجن تيامتو سيزونا شكرا بداعي كدا ومنني والذي تفهم من يمكن دولة عبدالله تربصة يتربصنا أبو زين يتربصنا أبو شيبا نشكرا وسيطل أبو وجهن متاعا إلى الحول غير إخراج فما قلنا عن سوكي وكنتش أنا لقي زوى شيني أربعة أشهر وعشرة أقول كمون دعيك سوكي دكا دكاراتين وكنتش دكا بلا أغنصوا أقول كمون دعيك سوكي كاراتين وكي شيني ونا سوكي كاراتو أبو وكنتي وكنتي أبو كاراتو a soke duka kuma a bari a soke duka kuma a goge duka akwai su a cikin wato batu na ulumul qur'an saboda wajibi ne mutum zai karanta alqur'ani ya san waɗannan hukunce-hukunce dan kada ya zo ya dinga wato a ayyuka waɗanda suke na ƴan kalakatu na batattu alhalin kuma yana tunanin qur'ani yake karantawa ko kuma aiki yake da karatun alqur'ani alhalin ba haka bane malamai masana ulumul qur'an a littafan su irin su al-burhan nazar kashi irin su al-itqan na imamu suyuti da irin su sun tantance sun tattauna akan wannan masail akwai kuma nasikhul qur'ani wa mansukhuhu na kamar na ainihin ibnu abdul bari akwai na wannan ibnu abi dawud dai malamai mabambanta da suka rubuta da tafai irin waɗannan akan waɗannan fannoni na ilimi insha Allah to ina ganin bari mu saurara anan saboda kullun lokaci Allah ya kimar da rashi na gaba insha Allah sai mu tashi babul makki wal madini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh